تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا أولا مسلا تشمي تارن البركة مسلا تشنغل لغا لكينا تشنغلون بوشي أجهر بوشي أولا يمبشي نتلاتة يو ديا قوات رمضان هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبو ديا للي حدود 40 دبيو wanda kuma yake daidai da 13 ga watan 4 miladiya ta 2021. Muna sake jaddada godiya ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai, wanda da izinin sa ne da ikon sa da yaddarsa ya sake ara mana lokaci, ya ba mu rai da lafiya muka sake haduwa a wannan masallaci, a wannan majalisi, a wannan wata mai albarka. Muna masa godiya mar iyaka a bisa wannan ni'ima da ya mana. Muna fatan Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon gode masa har ko yaushe. Babu shakka Al-Qur'ani, kamar yanda ko yaushe malamai suke fada, ba karaman ni'ima bace ga dan adam. Ka duba shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wanda zababban Allah ne cikin halittun Allah, kakkan babu kamar sa. Allah subhanahu wataala ya masa halitta ta musamman, ya zabe shi, ya fifita shi akan dukkanin halittarsa. Amma Allah subhanahu wataala yana gaya mana yanayin sa gabanin a saukar masa da Al-Qur'ani, da kuma yanayin sa bayan an saukar masa da Al-Qur'ani, irin canjin da Allah subhanahu wataala ta hanyar wannan Al-Qur'ani ya haifar a rayuwarsa. Ubangiji subhanahu wataala yake cewa wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wala al iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Allah ce kamar haka ne muka yi maka wahayin ruhi daga al'amarin mu. Ma kunta tadri mal kitabu wala al iman, gabanin wannan wahayin baka san menene littafi ba, baka san menene imani ba, walakin ja'alnahu nuran, sai dai mun sanya wannan wahayin da muka yi maka ya zanto haske. Nahdi bihi man nasha'u min ibadina, da muke shiryar da wanda muka ga dama daga bayanmu da shi. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, kuma lalle kai kana shiryarwa zuwa ga tafarki madaidaici. Hakanan Allah subhanahu wataala ya ce nahnu naqussu alayka ahsanal qasasi بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. لليمو منا باكا ما في منا لا مرتامك ما في كلا مرتاوة سبو دابن دمك يمك وهي دشين ونا القرآن حقيقة كاكا سنشي قبان ونا القرآن كان دقا چكين غفل اللو. الله سبحانه وتعالى yake cewa cikin baiwa iri-iri da yawa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, wajadaka dhallan fahada, ya same ka marashin shiriya ya baka shiriya. To kaga wannan manzo shi karan kansa gabanin Al-Qur'ani, ga yadda Allah ya ce yake ma kunta tadri mal kitabu wal iman, Allah ya saukar masa da Al-Qur'ani wanda ya kira shi ruhi, ma'ana shi ne yake busa rayuwa ga zukatan dukkan waɗanda suka rungume shi suka yi aiki da shi. Ya kira shi haske, shi ne yake haskaka tafarkin duk wanda suka yi imani da shi. Hakanan Ubangiji subhanahu wataala ya sifanta annabi sallallahu alaihi wasallam cikin waɗanda ba su san wani abu ba, min al-ghafilin, waɗanda ba su san wani abu ba kafin a saukar masa da Al-Qur'ani. Hakanan Allah ya sifanta shi da cewa ba shi da shiriya, kuma Allah ya ba shi shiriya. haka shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama alqur'ani ya canza masa, wato ya karasa masa warkarsa shi na musamman a rayuwarsa. Shi yasa lokacin da Allah subhanahu wataala ya ce da shi ya tashi, ya daina kwanciya, ya tashi yayi gargadi, ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil alqur'ana tartila. Allah ya gaya masa ya tashi yayi qiyamul layli, ya ta karanta alqur'ani karatu daki daki, saboda mai inna sanulqi alayka qawlan thaqila, saboda zamu saukar maka da wata magana mai nauyi, wato zamu dora maka wani aiki mai nauyin gaske. Wannan aikin babu abin da zai taimaka maka wajen iyansa yadda ya kamata sai karanta alqur'ani da ruko da shi da qiyamul layli da karatunsa. To idan wannan shine khasiyar annabi sallallahu alaihi wa sallama ta cewa alqur'ani yana zaburar da shi. Mun sani kamar yadda Abdullahi dan Abbas yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fi kowa kyauta, ya fi iskar nan da muke shaƙa kyauta. Yace kuma lokacin da ya fi kowane lokaci kyauta shi ne lokacin da Jibril yake sauka cikin Ramadan suna bita alqur'ani tare da shi. Wa kana ajwada ma yakunu hina yalqahu Jibril yatadarasu ma'ahu alqur'an ajwada ma yakunu sallallahu alaihi wa sallam. Lokacin da ya fi kowace lokaci wato yawaita alkhairi shi ne lokacin da yake bitar alqur'ani tare da Jibril alaihi salam. Ashe kaga alqur'ani ya zanto wani abu ne da ya rika zaburar da annabi sallallahu alaihi wa sallama. Shi yasa Allah subhanahu wataala ya faɗi khasiya, wato wata sifa ta musamman ta shi annabi sallallahu alaihi wa sallama, da cewa mai karatun alqur'ani ne. Rasulun min Allah yatlu suhufan mutahhara. Allah ya sifanta shi da cewa rasulun min Allah, manzo ne daga Allah, sifarsa yana karanta wasu takaddu masu tsarki su ne alqur'ani. Saboda sifa ce ta alqur'ani, sifar annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ne karatun alqur'ani. Don haka karatun wahayi da Allah subhanahu wataala ya saukar wa da annabawa wani abu ne da yake canza mutane tun gabanin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama. Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin ahlul kitab, ahlul iman, da cewa alqur'ani yana tasiri a cikinsu. Waɗanda suka yi imani daga cikinsu alqur'ani yana tasiri a kansu. Laysu sawa'a min ahlil kitab ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana al-layli wa hum yasjudun. Ce duk ba duka suka zama ɗaya ba, wato yahudu da nasara ba duka suka zama ɗaya ba. Daga cikinsu akwai wata al'umma, akwai wasu daga cikinsu waɗanda suke karanta littafin Allah, suke tsaye wajen karatun littafin Allah cikin dare, suna faduwa suna sujjada gaban Allah subhanahu wataala. Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa akwai daga cikinsu waɗanda in sun ji ana karanta alqur'ani sukan fashe da kuka. Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunahum tafidhu min ad-dam'i mimma 'arafu min al-haq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'a ash-shahidin. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce idan suka ji abinda aka saukar wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wato alqur'ani, sai kaga idanuwan suna zubar da hawaye saboda abinda suka ji suka gane na gaskiya a cikinsa. Suna cewa ya Ubangiji mun yi imani, ka rubuta mu tare da masu shaida. Saboda haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sifanta cewa cikin wannan al'umma, ko al'ummar da suka ji karatun alqur'ani yana girgiza su. Qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladhina utul ilma min qablihi idza yutla alayhim yakhruna lil adqani sujadan yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula wa yakhruna lil adqani yabkuna wa yazidun khushu'a. Ubangiji subhanahu wataala ya ce ku ku yi imani ko kada ku yi imani duk daya. Innal ladhina utul ilma min qablihi, waɗannan da aka ba su ilimi gabaninsa su ne ahlul kitab, waɗanda suka samu ilimi na littafin Allah at-taura ko injila, wanda suka karanta suka fahimta. Idza yutla alaihim, idan ana karanta musu alqur'ani yakhruna lil adqani sujada, sai su fadi akan fuskokinsu suna masu sujada. Wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula, suna tsarki ya tabbata ga ubangijinmu, lalle alkawarin ubangijinmu abin zartarwa ne. wa yakhruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a, su fada a fuskokin su suna kuka, kuma alqur'ani ya kara musu kaskantar da kai gaban Allah subhanahu wata'ala. To haka Allah subhanahu wata'ala yayi ta nuna mana tasirin wannan alqur'ani, cewa alqur'ani wani abu ne mai tasiri ba ga dan adam ba kawai, hatta ga aljamadat, waɗannan daskararrun abubuwa da muke ganin su ba masu ruhi ba, su kansu Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana cewa alqur'ani yana da tasiri ba ƙarami ba akan su. Allah subhanahu wata'ala ya ce law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah, da mun saukar da wannan alqur'ani ga dutse, la ra'aytahu khashi'an, da ka ganshi mai kaskantar da kai, mutasaddi'an, yana tsatsagewa, min khashyatillah, saboda tsoron Allah. Walau anna qur'anan suyirat bihi aljibal aw quti'at bihi alardu aw kullima bihi almauta bal lillahi alamru jami'a, Allah ce da a ce akwai wani abun karatu wanda za a tafiyar da duwatsu da shi, ko kuma a ainihin kikkita kasa da shi, ko kuma matattu su yi magana saboda shi, da wannan alqur'anin ne. Aina kana hadha alqur'an, da wannan alqur'anin ne. Saboda ka alqur'ani wani abu ne da yake da tasiri kwarai da gaske a cikin rayuwar dan adam. Shi yasa zamu gani a sirar Annabi sallallahu alaihi wa sallama, lokacin da sayyidina Abu Bakar yayin yunkuri zai yi hijira zuwa Habasha, garin irin yadda Qurayshawa suke ta gallaza wa mu'minai, suke ta nuna musu tsangwama da tsana, yaga cewa ya kamata shi ma yayi hijira ya tafi kasar Habasha domin ya samu damar bautar Allah a can ba tare da tsangwama ba. A hanya wani mutum da ake kira Malik ibn al-Haris ibn Daghina ya tare shi, ibn Daghina ya tare shi, yake cewa ya Abu Bakar kamar ka bai ba zai yi ya bar mutanansa ba, bai su luka yuhajir, irinka ya faɗi irin ayyukan da sayyidina Abu Bakar yake yi na taimakon al'umma, na tausayawa al'umma, na jinkan al'umma, ce to irinka bai kamata a ce sun bar ƙasarsu ba, domin irin waɗannan mutane kamar sayyidina Abu Bakar in ya zanto har ƙasarsu za ta musu kunci, a kasa haƙuri da su har a sa su fita daga ƙasar, to babu shakka wata babbar musiba ce. Don haka wannan mutum duk da ba musulmi ba ne a lokacin, ya ga cewa ba zai yiwu ba kamar sayyidina Abu Bakar a basu su bar ƙasar Makka a wannan lokaci saboda tsangwama. Ya dawo da shi ya je cikin taron Qurayshawa, ya ce to sayyidina Abu Bakar daga yanzu yana ƙarƙashin maƙotakata, ma'ana na ba shi kariya kada wanda ya sake taɓa shi. Sayyidina Abu Bakar yana yin sallarinsa qiyamul lailinsa a cikin gida, ya ga ya kamata ya samar da gurin da zai yi ibada a ƙofar gidansa, a gaban gidansa, saboda haka ya gina wa kansa ɗan ɗakin da zai riƙa tsayuwa a ciki yana sallah, yana karatun alƙur'ani. Ruwaya take gaya mana cewa idan ya fito yana karatun alƙur'ani, ya taqassafu alaihi nisa'ul mushrikina wa abna'uhum, da wannan lafazin ya taqassafu alaihi, ma'ana matan mushrikai, mushrikan Makka da ƴaƴansu sai su riƙa cincirindo a kansa, saboda abinda suke ji na karatun alƙur'ani. A lokacin sauran manyan kafiran Qurayshawa suka tada balli cewa su ba za su yadda ba, wannan abin zai sa su yi asarar matansu da ƴaƴansu, ma'ana za su karɓi musulunci in dai har suna sauraron alƙur'ani. Shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana suna gaya wa junansu, qala allazina kafaru la tasma'u li hadha alquran walghaw fihi la'allakum taghlibun, kada ku yadda ku saurari alqur'ani, in ana karanta shi ma ku yi ta hayaniya dan ku yi nasara. Saboda in dai har za a rika karanta alqur'ani ko mutane suna sauraron sa, suna fahimtar sa, to babu yadda za a yi ba zai ratsa zuciyarsu ba. To wannan alqur'ani babu shakka wani abu ne da Allah subhanahu wata'ala ya yi wa wannan al'umma baiwa da shi, babu wata al'umma da ta samu kamar wannan. Allah ya aiko mata da mafificin annabawa, ya kuma ba ta mafificin littafi shi alqur'ani, haduwa a karanta shi, ai bayanin ma'anonin da ya kunsa ba karaman ni'ima bace. Kai wa Allah subhanahu wata'ala godiya da ya baka iko, ya baka dama har zaka iya fitar da lokacinka duk irin hayaniya ta rayuwa da harigido na rayuwa zaka iya fitar da lokacin da zaka zauna ka saurari karatun alqur'ani ka saurari ba'ado na alqur'ani wannan ni'ima ce daga Allah subhanahu wataala ba yinka bane ba dabaraka bace ba iyawarka bace wata kyauta ce daga Allah subhanahu wataala ya zabo ka cikin miliyoyin mutane ya maka ita saboda haka sai kai wa Allah godiya dukkan wata ibadar da muke yi muke bautawa Allah da ita akwai ibadar da take gabatarta akwai kuma ibadar da take biyo bayanta duk wata ibada akwai ibada qabla al-ibada wal ibadatu ba'da al-ibada al-ibadatu qabla al-ibada ibada da ta gabaci wannan ibadar da kake ciki ko kake yi ita ce ibada ta neman taimakon Allah ya hore maka haka da Allah ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa abudhu wa tawakkal alayh wannan neman taimakon da kake yi wajen Allah ya baka dama ka bauta masa ibada ce in ba dan wannan dama da Ubangiji subhanahu wataala ya ga dama ya baka ita ba ne nawa ne waɗanda suna nan ba su samu wannan dama ba haka rayuwar su take karewa cikin shirme da shiririta sai lokacin da mala'ikan mutuwa ya zo musu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarat mala'ika ya zo su ce a bai da su su yi aiki na kwarai to kai Allah subhanahu wataala ya baka dama to ashe wannan taimako da yayi maka wanda kake roƙon sa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda kuka sani shi kansa yana daga cikin addu'o'in da yake yi allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadati a inni ala zikrika ka taimake ni akan ambatanka wa shukrika da gode maka wa husni ibadati kar ki kawar bauta gare ka shi karan kansa yana roƙon Allah subhanahu wataala ya hore masa ya bashi iko na ya bauta masa ya ambace shi to kaga wannan ibada ce kafin ibada da ka samu kanka a ciki sanan ibada bayan ibada ita ce godiya ga Allah subhanahu wataala da ya yi maka wannan tagomashi ya baka wannan dama har ka zanto cikin waɗanda suke sauraron alqur'ani suke sha'awar jin qur'ani su kuma yi kokarin aiki da shi wannan abu ne da yake buƙatar godiya kuma ga Allah subhanahu wataala ta hanyar kaninnin ka abin da kake yi na da'a ga Ubangiji subhanahu wataala a yau a wannan yammaci insha Allah za mu ci gaba da karatu a cikin suratul anbiya da ya kamata a ce a dan muka fara ta to amma kun san larura da ta hada bada a saba bara a samu ai karatu a nan da sauran magurare da aka hakura da karatu to amma an yi a social media da aka nuna ta Facebook aka yada ta sauran kafofin sadarwa na zamani kuma mutane an bibi karatun saboda haka mun fara suratul anbiya a bara inda muka kwana akan ayata 47 inda zamu tashi akan ayata 48 wala qad ataina musa wa haruna alfurqana wa diya'an wa dhikra lilmuttaqin haka wannan karatu namu zai fara daga wannan ayata 48 a cikin suratul anbiya muna fatan Allah subhanahu wataala ya bana jagora Allah subhanahu wataala ya bamu ikon fadar daidai abinda kuma muka yi na kuskure Allah ya ganar da mu Allah subhanahu wataala ya yafe mana bismillah mala abubakar
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa laqad ataina
Allah subhanahu wataala ce wa laqad ataina Musa wa Haruna al-Furqana wa diya'an wa dhikran lilmuttaqin wa laqad ataina Musa wa Haruna al-Furqana kuma haqiqa mun bawa Musa da Haruna at-Taura mai rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya وَذِيَاءً da kuma haske, وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ da kuma tunatarwa ga masu takawa, الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ waɗanda suke tsoron ubangijinsu ba tare da suna ganin shi ba, وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ kuma su masu fargaba ne game da tashin alkiyama. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ wannan alqur'ani tunatarwa ce mai albarka da muka saukar da shi. Afa antum lahu munkirun yanzu ku masu musanta shi ne? Wannan aya munasabatta da ayoyin da suka gabata. Allah subhanahu wataala ayoyin da suka gabata yayi magana akan dalilai da suke tabbatar da tauhidi, wato kadaita Allah subhanahu wataala, suke tabbatar da annabcin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama, suke kuma tabbatar da ranar alkiyama. To anan sai Ubangiji subhanahu wataala daga nan har kusa da ƙarshen sura Ubangiji subhanahu wataala ya ta maganar kissoshi ne na annabawa, ya bada labarin kissoshi na annabawa daban-daban, wato wani bangare na kissoshin annabawa, dan wannan ya zanto wato lallashi ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama dangane da abinda mutanansa suke nuna masa na tsangwama da shi da al'ummarsa, kuma sai zanto karfafa zuciyarsa ne sallallahu alaihi wa sallama akan tsayawa tsayin daka wajen ya isar da sakon da Allah subhanahu wataala ya aiko shi da shi, ya kuma yi hakuri akan duk abin da zai bujuro masa wajen wannan aiki. Ubangiji subhanahu wataala ya bada waɗannan kissoshi dan su zanto da wannan manufa ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama. Kissar farko da Allah subhanahu wataala ya bara bude waɗannan kissoshi da ita ita ce kissar annabi Musa alaihi salam. Allah ya bude kissar annabi Musa alaihi salam a baya can aya biyu ko uku ta sama da ta gabaci wannan. Allah yana cewa qul innama unzirukum bil wahyi, Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu cewa yana musu gargadi ne da wahayi, wato ba yana faɗa musu molanka ba ne, ba tatsuniya yake gaya musu ba, ba san zuciyarsa yake musu wa'azi da shi ba, yana musu wa'azi ne da wahayi, wato abinda Allah ya masa wahayinsa na alqur'ani. To sai Allah kuma yake kawowa anan cewa wannan abu na yin gargadi da wahayi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi wata al'ada ce ta annabawa duka. Duka annabawan da suka gabaci ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama su ma da wannan suka yi wa'azi, wato da abinda Allah yake musu wahayi da shi, shi suke gaya wa mutane suna gargadinsu da shi, ba shi ne farau ba. Don haka sai su sani cewa ba wani abu ya zo da shi ba ko ba a cikin tafiyar rayuwar dan adam a bayan ƙasa. Sannan kuma har ila yau a cikin waɗannan kissoshi da Allah subhanahu wataala zai bayar, akwai tsayar da hujjoji na hankali ga mushrikai, da hujjoji na tarihi, da bayanin halayen da al'ummun da suka gabata suka samu kansu a ciki, waɗanda suka yi kama da irin abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da al'ummarsa shi, cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ma kamar sauran manzanni ne, haka nan su ma kuma waɗannan wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wa sallam daidai suke da sauran al'ummu da suka gabata. Ba shi ne farau ba, qul ma kuntu bid'an min ar-rusul, kace ba ni ne farau daga cikin manzanni ba, ba shi ya fara kira zuwa ga kadaita Allah subhanahu wataala shi kadai ba. Wannan da'awar da su wannan da'awa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita, mushrikai suke karyata shi saboda ita, ba shi ne ya fara ba. Wa laqad ataina Musa wa Haruna al-Furqan, hakika mun ba wa Musa da Haruna, mun ba su al-Furqan wato at-Taura mai rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya. An fara ambaton ainihin annabi Musa da Harun a cikin wannan kissoshi da Allah zai bayar a wannan sura. Allah ya haɗa annabi Musa da Harun saboda risalar su guda ɗaya ce, kamar yadda aka sani ko muka karanta a wannan majalisi a suratu Taha. Annabi Musa alaihis salam shi ya roƙa wa ɗan uwansa Haruna, shi ya roƙa masa alfarma shi ma ya zama tare da shi a cikin wannan saƙo da Allah subhanahu wataala ya bashi zuwa ga Fir'auna. Waj'al li waziran min ahli Haruna akhi, yadda Allah subhanahu wataala ya sanya masa mataimaki daga ahalinsa, ya kuma zaɓi Haruna ɗan uwansa. Don haka Allah yake haɗa su saboda banzancin su ko saƙon da aka ba su sako ne guda daya. An fara da kissar Annabi Musa da Harun a cikin kissoshin da Allah zai bayar a cikin wannan waɗannan ayoyi da zamu karanta, saboda kissar Annabi Musa da Harun suna na rubuce a cikin littattafan Ahlul Kitabi, Yahudu da Nasara, waɗanda kuma suna nan tare da Larabawa, musamman Yahudawa suna taruwa da wato rayuwa tare da Larabawa, suna rayuwa tare da Larabawa a Yaman, suna rayuwa tare da Larabawa a nan cikin ƙasar Hijaz wato a Madina. Saboda haka kuma suna ba da labarin waɗannan annabawa da Allah subhanahu wata'ala ya aiko, Larabawa sun san da wannan labarin. Saboda haka aka fara da wani abin da suka san da shi domin su ƙara ta kankancewa cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba shine faro ba. Sannan kuma kawo isar Annabi Musa alaihi salam a farko, saboda abin da yazo da shi na tsarin rayuwa, shari'a daido ita ce shari'a mafi girma cikin shari'un da annabawa suka zo da ita bayan shari'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wato banda shari'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba wata shari'a da wani annabi yazo da ita ta fadada ta kafa al'umma kamar shari'ar Annabi Musa alaihi salam. Saboda haka akwai kamanceceniya tsakanin shari'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yazo da ita ta fuskar fadinta da girmanta da yadda ta assasa al'umma da shari'ar da Annabi Musa alaihi salam yazo da ita. Don haka farawa da ambatansa shi ma saboda wannan alaƙar ce ko kuma wannan kamanceceniyar. Allah subhanahu wata'ala yake gayawa Annabi sallallahu alaihi wasallam da al'umma ta Larabawa a lokacin cewa haqiqa wallahi aka fara da lamul qasam da qad wacce ke litahqiq, wanda ya dace da yanayin su mushrikai a lokacin waɗanda suke rigima da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ba a rantsuwa sulubin larabci ko a ƙarfafa magana da abubuwan ƙarfafa magana sai idan wanda ake magana da shi ko yana inkari ko yana shakka, ko kuma an mai da shi mai shakka ko mai inkari. Saboda haka su waɗannan Larabawa suna inkarin ya za a ce an aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin su a matsayin manzo. To shine Allah subhanahu wataala yake magana da su a matsayin masu ƙaryatawa, yayi musu rantsuwa ya kuma ƙarfafa maganar cewa haƙiƙa tabbas ya bawa Musa da Haruna dan uwansa al-Furqana, ya bashi al-Furqan. Menene al-Furqan? Bai rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya. Kalmar al-Furqan alifun wallam asalin kalmar daga kalmar al-farqu ne, faraka ya furuku farkan. To amma aka ƙara alif da lam alif da nun a ciki domin mubalaga. Wato Ubangiji subhanahu wata'ala ya basu wani abu mai rarrabewa, wani abu mai ƙarfi da yake rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya. Haka ake kira shi al-Furqan, wato wani abu mai ƙarfi da yake rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya. Malamai sun yi maganganu dangane da wannan al-Furqan din cewa me ake nufi. Suka ce al-Furqan ana nufin at-Taura. At-Taura ce Allah subhanahu wata'ala ya bawa Annabi Musa alaihi salam da Harun, kuma ita ce take rarrabewa tsakanin halal da haram, take rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya da ɓata da shari'a. Saboda haka cincince a kira wata al-Furqan. Wannan da yawa daga cikin malaman tafsiri haka suka fassara al-Furqan cewa anan ana nufin at-Taura, sifa ce ta at-Taura. Malaman tafsiri da yawa wannan tafsirin suka bawa wannan kalma. Daga ciki akwai Muqatil ابن سليمان مجاهد ابن جبر قتادة ابن دعامة السدوسي الزجاج ابن أبي الزمنين البغوي الزمخشري ابن كثير سورانسو ونن أبنا ابن كثير أشكين تفسير إنسا إلى شو أدم قلي دك لتتفن الله سبحانه وتعالى دي سوكر سنكون شرر ربي واسكان كريا دقسكيا سنكون شرر ربي واسكان شريا دبتا سنكون شرر ربي واسكان al-halal wal-haram, wato halal da haram. Kuma suna tattare da abin da zai samar wa da zuciya haske, da kuma abin da zai samar mata shari'a da tsoro da mai da al'amari ga Allah, da kuma tsoro da girmamawa ga Ubangiji subhanahu wataala. Daga cikin malamai akwai wanda suka ce al-Furqan ana nufin al-Burhan, ana nufin hujja wacce ta rarrabe tsakanin gaskiyar Annabi Musa da ƙaryar Fir'auna. hujjar da ta bambance tsakanin annabi Musa aka fahimci gaskiyarsa da kuma Fir'auna aka gane makaryaci ne shi da mutanansa. Daga ciki akwai tserarwa da Allah subhanahu wataala ya yi wa annabi Musa da mutanansa, ya halakar da Fir'auna cikin ruwa. Wannan tserarwa da Allah ya yi wa annabi Musa da shi da jama'arsa ya halakar da Fir'auna, wannan hujja ce da take tabbatar da cewa annabi Musa alaihi salam yana tare da Allah, kuma shi ne mai gaskiya, Fir'auna makaryaci ne kuma ba Allah ba ne. Saboda haka wannan Al-Furqan ɗin ita ce Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi a wannan aya, wa laqad ataina Musa wa Harun Al-Furqana, wato Allah ya bashi hujjar da ta nuna gaskiyar annabi Musa da kuma ƙaryar Fir'auna. Wannan daga cikin malamai Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam, ɗaya daga cikin malaman tabi'ai wanda yake da fassarar Al-Qur'ani, yake fassara Al-Qur'ani, ya yi wa wannan aya cewa abinda ake nufi kenan. Yana cewa Al-Haqqu atahu Allahu Musa wa Harun farraqa bainahuma wa bain Fir'aun, gaskiyar da Allah ya ba wa Musa da Haruna ya raba tsakaninsa da Fir'auna, aka gane al-qibla kowanne. Qada bainahuma bil haqq, yayi musu hukunci tsakaninsu na gaskiya, sai ya karanta fadar Allah, wa ma anzalna ala abdina yawmal furqan yawmal furqan yawmal taqal jam'an, an san yawmal furqan shine yawmal badr, ranar badar, ranar da aka gwabza yaki tsakanin musulmi mutanen Madina, annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa, da kuma kafirai mushrikai mutanen Makka. Allah subhanahu wataala ya bawa musulmi nasara duk da rawashin yawan su a lokacin. Wannan nasarar ta zama hujja ce karfa da take nuna cewa Allah subhanahu wataala yana tare da musulmi, yana tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa. To kaga aka kirawo ranar Badar da cewa yawmal furqan, ce to wani Al-Furqan din da aka ambata a nan, wanda kowa ya san ana nufin Badar, ranar da Allah ya halaka manya-manyan jimajiman Qurayshawa irin su Abu Jahal, irin su Umayyah ibn Khalaf, Uqba ibn Abi Mu'ayth, Allah ya halaka su a filin Badar. Wannan ya zanto wata hujja ce da tabbatar da gaskiyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. To haka shi ma Musa, annabi Musa alaihi salam, halakar da Fir'auna da jama'arsa a cikin ruwa, ta zama Al-Furqan hujja ce da ta tabbatar da gaskiyar annabi Musa alaihi salam. To wannan tafsirin, wannan wajihin na tafsirin shine tafsirin da Ibn Jarir at-Tabari ya zaba cewa Al-Furqan ana nufin wato hujja da take wato ana nufin hujja da take bayyana tsakanin gaskiya da ƙarya. Wa ziya'an kuma ita ce at-Taura, na cewa saboda Allah subhanahu wata'ala da a ce wa ziya'an din wato sifa ce ta Al-Furqan, to da ba za a sa mata abin nan, ba za a sa wawul atafi ba, da ba za a ce wadiya'an ba. Ya ce da sai ya zanto cewa za a yi walaƙad ataina Musa wa Harun Al-Furqana diya'an, amma sai ya zanto an ce wadiya'an, to sai wa wadiya'an yake nuna cewa wannan Furqan ɗin wani abu ne daban, ad-diya' ɗin kuma ana nufin at-Taura, wacce da ita ce Allah subhanahu wata'ala ya haskaka wa annabi Musa da Haruna da jama'ar su, suka san al'amarin addinin su, suka gane halal da haram da ita wannan at-Taura. Saboda haka yace shigar wawun tsakanin diya'an da kuma Al-Furqan shi yake nuna cewa Al-Furqan din ana nufin hujja mai rabe tsakanin gaskiya da ƙarya, diya'an din kuma ana nufin at-Taura. Yace kuma yace wani zai iya cewa shigar wawun tsakanin sifa da mausuf wani abu ne sananne a ka'idar Larabci, an san ana yin wannan, ana iya kawo sifa a kuma ayi atafin sifat, sifa ayi atafin ta akan sifa, sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhraja almar'a, aga wawa yana tazwa. Wannan wawun din kuma sifar abu ɗaya ne, shi sifar Allah ce, shine khalaqa fasawwa, shine alladhi qaddara fahada, shine alladhi akhraja almar'a, amma kuma ga wawun ta shiga ciki. Yace to wani yana iya yin wannan hujja, ce inna zayyana sama'ad dunya bi zinatin alkawakib wa hifzan min kulli shaytanin marid, kaga wa hifzan din sifa ce ta sama'ad dunya bin alkawakib din, saboda kuma an kawo ta da wawu. Ce to wani na iya rigima yace shi ga wata abin da zai yi, yace to wannan duk da cewa a Larabci ana iya yin haka, sai dai galibi ba hakan ake yi ba. ce shi kuma alqur'ani ana fassara shi ne karan farko a bisa galibi abin da yake gudana sai idan akwai wata karina wani dalilin da zai sa a bar wannan galibin sai a dawo kadan din saboda haka ya tsaya akan matsayin shi ta farko daga cikin malamai akwai wanda suke ganin al-furqan din zai iya kunsar duka abubuwan da aka ambata kamar ibnu ashur yana cewa al-furqan ma yufarraqu bihi bain al-haqq wal batil abinda ake rabe tsakanin ƙarya da gaskiya da shi magana ce ko aiki ne wanda zai zanto ya raba tsakanin ƙarya da gaskiya maganganu da suke raba tsakanin ƙarya da gaskiya sune wahayi wahayin da Allah yake wa annabawa alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama wannan da al-furqan ne amma a magance sannan a aikace Allah subhanahu wataala ya karfafi masu gaskiya ya ba su nasara wannan ita ma al-furqan ce a aikace ce to wannan duk zai daukan al-furqan kamar yadda har ila yau ana iya cewa Taurat din al-furqan ita kanta haka nan mu'ujizozin da Allah subhanahu wataala ya ba wa annabi Musa alaihi salam wadanda suka zanto sun bambance tsakanin mu'ujiza da Allah yake ba wa annabawa da kuma sihiri na matsafa da Allah subhanahu wataala ya ba shi hannu ya ba shi sanda wanda waɗannan abubuwa lokacin da aka zo aka yi karan batta aka kara tsakaninsa da sahara da matsafa Allah ya ɗora shi a kansu kuma wannan ya nuna bambanci tsakanin mu'ujizar da Allah yake bawa annabi da kuma tsafin da matsafa suke nunawa ceto duk al-furqan zai iya ɗaukan waɗannan Allah subhanahu wa ta'ala babu shakka yayi wa annabi Musa alaihi salam da jama'arsa ya musu baiwa ya musu ni'ima da ya kubutar da su daga fir'auna da mutanansa ya taimaka musu sannan kuma da ya ba su at-taura ita ma wata ni'ima ce duka Allah ya musu Allah ya ce wa laqad mananna ala Musa wa Haruna wa najjaynahuma wa qawmahuma min al-karb al-azim wa nasarnahum fa kanu humul ghalibin wa ataynahuma al-kitab al-mustabin Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa hakika mun yi ni'ima wato ga Musa da Haruna wa najjaynahuma wa qawmahuma min al-karb al-azim muka kubutar da shi muka tsirar da shi da mutanansu muka tsiratar da su da mutanansu min al-karb al-azim daga wani babban bakin ciki shine bakin cikin da fir'auna da mutanansa suke cikin sa musu a tsawon rayuwar su sannan wa nasarnahum fa kanu humul ghalibin muka ba su nasara suka zanto su ne masu rinjaye wa atainahum alkitab almustabin sannan muka ba su littafi wanda yake mabayyani to kaga Allah subhanahu wataala ya nuna dukkan waɗannan abubuwa guda biyu ni'ima ce da Allah subhanahu wataala da yayi wa annabi Musa da Harun wato ni'imar tsirar da su daga fir'auna da kuma ni'imar ba su littafi saboda haka in Allah subhanahu wataala anan ya ce laqad mananna ala Musa wa Harun wa laqad ataina Musa wa Harun al-furqana ya ba wa Musa da Haruna al-furqana zai iya daukan wannan hujja da ya ba su ta tsirar da su daga fir'auna kuma zai iya daukan ma'anar at-taura da Allah subhanahu wataala ya ba su akwai inda Allah subhanahu wataala ya hada su a siyaki guda daya ya hada littafin da Allah ya ba shi ne at-taura da kuma ita shi kansa al-furqan din lalla ce wa idza ataina musa al-kitaba wal furqana la'allakum tahtadun hakika mun ba wa Musa littafi shine at-taura mun ba shi kuma al-furqan abinda ke rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya shi ka kalmar al-furqan din da za ta iya kunsar waɗannan abubuwa kaga anan al-kitab at-taura ake nufi sai ya kuzanto al-furqan kuma ana nufin abinda Allah subhanahu wataala ya ba shi na mu'jizozi da nasara da Allah subhanahu ya bashi akan fir'auna da mutanansa Allah ce wadiyan haka nan Allah subhanahu wataala ya ba wa annabi Musa da Haruna diyan ita ce at-taura Allah subhanahu wataala wanda ya sanya ta haske ne haske ce wacce take haskaka zukata take kuma haskaka musu hanyar da za su bi ta zanto ita ce take bayyana musu abinda ya shafi hukunce-hukuncen addinin su sannan wa dhikran lil muttaqin kuma tunatarwa ce ga waɗanda suke masu takawa masu tsoron Allah at-taqwa shine sanya shamaki tsakanin bawa da azabar Allah subhanahu wataala da ainihin ta hanyar aikata abinda Allah subhanahu wataala ya umarni da aikata shi ko ya wajabta aikata shi da kuma kaucewa abinda Allah subhanahu wataala ya haramta Allah subhanahu wa ta'ala ya sifa Taura da cewa diya ce haske ce kamar yadda a wani guri cikin suratul Maida Allah yake cewa inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyuna wal-ahbaru bima suhfidhu min kitabillah wa kanu alayhi shuhada Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa lalle mun saukar da at-taura fiha hudan a cikin ta akwai shari'a akwai haske yahkumu biha an-nabiyuna alladhina aslamu annabawa wadanda suka miƙa wuya suna hukunci da ita sannan lilladhina hadu suna hukunci da ita ga waɗanda suka ce su sun su yahudawa ne war rabbaniyuna da malamai na Allah wal ahbaru da malamai masana bimastuhfidhu min kitabillah saboda abinda aka dora musu nauyi nauyin sa na kiyaye littafin Allah wa kanu alaihi shuhada suka zanto masu shaida akan sa kaga anan Allah subhanahu wataala ya sifanta At-Taura wa shari'ar Annabi Musa alayhi salam da cewa haske ce fi yahudan wa nur akwai shari'a akwai haske anan zamu ga ubangiji subhanahu wataala a wannan ayar ya sifanta At-Taura da diya ad-diya ad-diya wato kamar yanda Ibn Rajab yake fada shi ad-diya haske ne wanda yana da zafi a cikin sa an-nur alladhi yahsulu fihi naw min harara naw harara hasken da yake da zafi a cikin sa kamar hasken rana shi yake kira diya sa hasken kuma da yake babu zafi a cikin sa kamar hasken wata shi yake kira nur shi kaga wata haske ne gare shi mahad tsantsar haske ne amma ita rana haske ne take tare da shi kuma da zafi saboda haka cikin rana akwai haskakawa akwai kuma kuna akwai haskakawa sannan kuma akwai kuna a cikin ta shi yasa Allah subhanahu wataala yace huwa allazi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran shine wanda ya sanya wata wato rana ta zama diya ta zama haske wanda yake dauke da zafi wata kuma ya zama nuran wato mai haskakawa ne to duk da cewa a ayar cikin suratul Maida zamu ka Allah ya sifanta at-taura da cewa haske ya sifanta ta da nur inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur Allah ya ce a cikin ta akwai haske to kuma anan ya sifanta ta da diya wanda dan ya nuna maka cewa at-taura galibin abin da yake cikin shari'ar Yahudawa kamar yadda malamai suke faɗa galibin abin da yake cikin shari'ar Yahudawa akwai tsanantawa a ciki shi yasa Allah subhanahu wataala da ya sifanta Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin abin da waya zawa anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim yazo dan ya sauke musu nauye-nauyen da suke kansu da kuma hukumin da yake ya daddaure su hukunce-hukunce masu nauyin gaske da Allah subhanahu wataala ya sanya a cikin at-taura kuma saboda fitintinu na Yahudawa za su yi ta sabawa annabawansu su ta saban Allah Allah kuma yana saukar da wasu hukunce-hukunce masu tsauri akan su wa bi zulmin min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin أحلت لهم وبسدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل سوراك أبنجي سبحانه وتعالى سبو نزالين شنسو يا يتا شرعا تامس وسدوكو كي ما سسأناني ما سسأناني ولا قالوا كتند سكا سكا بوتا لما ركي الله شاي سكا شكاونا سو فاقتلوا أنفسكم كوكا شكاونا تو سوراك أتشكين التوراة أكوي زافا فاواسو سي a shari'ar annabi Musa akwai zafafawa annabi Isa alayhi salam da yazo ya rarrage wasu abubuwa da suke cikin at-taura na zafafawa yazo da wasu shari'u wasu hukunce-hukunce da suke sassautawa ne ga banu Isra'ila wa uhillu lakum ne wa li uhilla lakum ba'da alladhi hurrima alaykum wala uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum wa da halatta muku sashin abinda aka haramta muku saboda haka da yazo ya sassauta musu kadan zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallama shine ya sauke musu wannan nauye-nauyen da yake kansu saboda haka kaga shari'ar Yahudawa tana dauke da haske saboda a cikin ta akwai abinda zai hada Allah da ubangiji zai hada bawa da ubangijinsa ya nuna wa bawa abinda zai samu yardar Allah subhanahu wataala ya kauce wa zalintar kansa ko zalintar dan uwansa saboda haka haske ne nan sannan a cikin ta akwai hukunce-hukunce masu tsauri wannan kuma kaga akwai tsanantawa a ciki, haske ne akwai kuma kuna a cikinsa, shi yasa aka kira shi diya. Amma shari'ar Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da yake ita haske ce tsantsa, babu wani abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wanda yake nauyayyar zuciya, babu shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bu'ithu bil hanifiyati samha, an aiko ni da addini da yake karkacewa shirka ko mai sauki. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam addinin sa sauki, inna hadha ad-din yusr, ce Annabi ya ce wannan addini ne mai sauki. Yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj, Allah bai sanya muku kunci ba, bai tsananta muku ba. Inna hadha ad-din yusr wa lan yushadda hadha ad-din ahad illa ghalaba, hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka shari'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan ta haske ce, shi yasa koda aika masu wa'azi yake yi zai ce yassira wa la tu'assira, ko yassiru wa la tu'assiru, wa bashiru wa la tunaffiru, ku sauƙaƙa kada ku tsananta, sannan ku yi wa mutane albishir kada ku riƙa korarsu, kada ku riƙa zafafawa ta yadda mutane za su riƙa gujewa abin da kuka zo da shi na addini. Haka addinin Annabi sallallahu alaihi wasallam in ka ga mutum ya ɗauke shi da tsauri, ko dai addinin bid'a ne ko kuma a shaitan da yake tsaurara masa abin da yafi komai sauki, amma a shi asalin addinin ba shi da tsanani. Shi yasa Allah subhanahu wataala a wurare da yawa ya sifanta addinin Annabi sallallahu alaihi wasallam da haske tsantsa da nur, ba a sifanta shi da wannan ba. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina, ce lalle hujja ta zo muku daga Ubangijinku, kuma mun saukar muku da haske mabayyani. Aya da muka bude karatun mu da ita, kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri bal kitabu wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha falladhina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'a. Ayoyi da yawa na Alkur'ani wanda suke tabbatar da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam haske zai zo da shi. Fa ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin. Saboda haka shari'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam haske ce tsantsa, babu wani abu na kuna a cikin ta. Gaga wani yana cewa yana konewa, to ba shari'a da yake bi ba, takila ya bi an babbashi wasu ruddai ne manya-manya, aka ce dubu kaza kai ya bacci kai ya kwan, kaga wannan ba shari'a ba ta zo da wannan ba. Allah ce fattaqullaha mastata'tum, Allah ce wa dhikran lilmuttaqin, sannan kuma tunatarwa ce ga waɗanda suke masu takawa. Wato a cikin at-taura akwai abinda yake tunatar da su, abinda zai amfanar da su kuma zai cutar da su ba, kuma da shi za su rika tuna abinda yake alkhairi, yana tunatar da su abinda yake alkhairi da abinda yake sharri. Ibn Ashur yana cewa saboda a cikinta, wato ita at-taura tana tunatar da su abinda suka jahilta ko suka manta bayan sun sani, sannan kuma tana ƙara jaddada musu wato muraqabar Ubangiji subhanahu wataala, wato jin cewa Allah subhanahu wataala yana jin su yana ganin su. Sai Allah subhanahu wataala ya sifanta waɗannan almuttaquna din, wanda ya ce at-taura ko kuma wahayin Allah subhanahu wataala yakan sa musu tunatarwa, ya sifanta su da cewa su ne alladhina yakhshawna rabbahum bilghayb, sifar ta su da sifa guda biyu, yakhshawna rabbahum bilghaybi wa hum min as-sa'ati mushfiqun, waɗanda suke jin tsoron ubangijin su bilghaybi, wato ba tare da sun gan shi ba, ko kuma bilghaybi ba tare da ana ganin su ba. Wannan bilghaybi malamai suna da kamar Ibn Atiyya yake cewa akwai ihtimalat guda uku a cikin ta, ma'anoni guda uku, ko dai suna jin tsoron ubangijinsu fi hali ghaibatihim wa khalwatihim haythu la yattali alaihim ahad, suna tsoron ubangijinsu lokacin da suke su kadai, lokacin da babu wanda yake ganin su, amma ba za su yarda su yi abinda zai saba wa Allah ba, suna da tabbacin cewa ai Allah yana ganin su, don haka in suka saba masa a halin buya kamar sun saba masa ne a bayyane. Don haka akwai wannan fassara bilghaibi shine lokacin da suke su kadai, lokacin da suke a fake ba tare da suna cikin jama'a ba. Haka nan bilghaibi suna tsoron ubangijinsu duk da cewa al'amarin ubangiji subhanahu wataala duk da cewa shi Ubangiji subhanahu wataala ba ganin shi suke ba, wato suna jin tsoron Ubangijin su a yanayin da ba ma ganin sa suke ba, amma suna jin tsoron sa, suna dai tabbatar da samuwar sa ne da dalilai da yake nuna musu a sararin sama da kuma a halittar kawunan su, ko kuma yakhshawna rabbahum bil ghaib, suna jin tsoron Ubangijin su da gaibin da Ubangiji ya sanar da su na al'amarin lahira wanda ba su gan shi ba, tun daga tashi bayan mutuwa, tsayuwa gaban Ubangiji a yi hisabi a filin mahshar, sannan kuma hawan siradi shiga aljanna ko wuta, suna jin tsoron Ubangiji ta waɗannan abubuwa duk da ba su gan shi ba, da cewa Ibn Atiyya ya fi rinja yadda fuska ta farko, cewa suna jin tsoron Ubangijinsu a halin da ba ma ana ganinsu ba, wato ba a tare da ana ganinsu ba. Ubangiji subhanahu wataala ya sifanta muttaquna, waɗanda suke wa'azantuwa da at-taura, da cewa wannan sifa ce daga cikin sifofinsu, don haka ko da mutane ba su san me suke yi ba suna jin Allah subhanahu wataala yana ganinsu, don haka suna barin aikata haramun, suna kuma ƙoƙarin aikata abin da yake wajibi a kansu, suna ikhlasi cikin ayyukansu, suna jin tsoron azabarsa. Saboda haka khashiyatullahi fil ghaibi wash-shahada sirran wa alaniya, wani abu ne da bayin Allah suka siffantu da shi. Yawancin mutane suka ji tsoron Allah a cikin jama'a, a bainar jama'a, inda mutane suke ganin su, amma in suka keɓanta su kadai, ko kuma inda babu wanda suke jin kunya, to za su iya yin komai na saban Allah. To amma waɗannan su suna jin tsoron Allah a tare da ana ganin su ko ba a ganin su, a inda aka san su ko inda ba a san su ba, suna jin tsoron Allah. Shi yasa Allah subhanahu wataala ya yabi man yakhafu bil ghaib, ya yabi waɗanda suke jin tsoron sa a halin da ba ma suna ganin sa ba, ko kuma a halin da suke su kadai. Alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib wa hum min as-sa'ati mushfiqun, man khashiya ar-rahmana bil ghaib wa ja'a bi qalbin munib liya'lama Allahu man yakhafu bil ghaib. Allah ya taiban waɗannan da suke ainihin jin tsoron sa a halin da suke su kadai. Innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Allah ce lalle waɗanda suke jin tsoron sa a su kadai, ko kuma a halin da ba ma sa ganin sa, to suna da gafara ta musamman da kuma lada wanda yake mai girma. Yahya ibn Sallam a tafsirin sa ya fitar daga Mujahid ibn Jabr game da tafsirin wannan aya, yake cewa ar-rajulu yadhkuru dhunubahu fil khala fa yastaghfiru Allah minha, shine mutuban da zai rika tuna zunuban sa, laifukan da yawa Allah shi kadai, kuma ya nika neman gafarar Allah akan wannan laifuka. Mun sani a cikin hadisin mutane bakwai da Allah subhanahu wataala zai sa su a inuwar sa ranar da babu wata inuwa sai tashi, a cikin su Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa rajulun dhakara Allah khaliyan fa fadat aynahu, da mutumin da ya ambaci Allah shi kadai ba tare da yana cikin jama'a ba, idan sai ya rika zubar da hawaye. To wannan yana nuna cewa waɗanda ba sa jin tsoron Ubangijin su irin wannan tsoron, to ba za su fa'idantu da littafin sa ba, ba za su shiryu da littafin sa ba, littafin sa ba zai zama musu tunatarwa ba. Sannan Allah ce wa hum min as-sa'ati mushfiqun, su masu fargaba ne game da ranar alkiyama saboda yawan sanin da suka yi wa Allah subhanahu wataala. Saboda haka sun san cewa dukkan wani abu da Allah ya sa musu na wajibi ba lalle ne za su iya bada shi ala washil kamal ba, ba za su iya yin shi cikakke yadda Allah yake so ba, dole za su iya sakaci su nuna gazawa su a cikin wani abu. Don haka suna jin tsoron ranar da za su gamu ga Allah, kada Allah ya tambaye su cewa yaya wannan abun ba su yi shi yadda ya kamata ba. Akwai ruwaya da Yahya ibn Sa'id a cikin Zawaidu Zuhud ya rawaito ta daga Ibn al-Mubarak da Bazzar da Ibn Hibban da Baihaqi al-Tafansa Shu'ab al-Iman da Kitab al-Adab daga Muhammad ibn Amr daga Abu Salama daga Abu Huraira, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ruwaya daga Ubangijinsa yana cewa wa izzati la ajma'u ala 'abdi khawfain wa amnain, na rantse da izzata inji Allah ba zan hada wa bawa na tsoro biyu ba da abinci biyu. Idza khafani fi dunya amantuhu yawm al-qiyama, idan ya ji tsoro na a duniya to zan amintar da shi ranar gobe kiyama. Wa idza aminani fi dunya, idan kuma ya amince a nan duniya ya saki kafa ya miƙe kafa, to kuma akhaftuhu yawm al-qiyama, zan tsoratar da shi a ranar gobe kiyama. Allah ya ce afa aminu makra Allah fala ya'manu makra Allah illa al-qawmul khasirun, lokaci yayi za mu tsaya a nan. abinda muka yi na daidai Allah ba mu lada na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh